أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرى جدد ودير مغا الله سبحانه وتعالى دي جارة يورم يكام وانا رانا تلاهدي وجه تيدي دي دا قوم شاء لأيغا وطن جمالي لثانية وطن شدا أجكين جيرين جير وطن نندكي تكين كالندر مسلمين شكرة هجرة أيو دبو لأيغا دريه قلود أربعين دبيو hakan yayi daidai da 24 ga watan 1 miladiya 2021. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci wanda ke daura da gidan sanata Muhammad Danjuma Goje dake unguwar Fantami a fadin jihar Gombe, domin tattaunawa akan wata mas'ala wanda ta shafe mu a matsayinmu na musulmi. Mu ji irin yanda shari'a ta dauke ta ta kamba mata, mu ji kuma irin hadarin tozartar da ita da yin ko unkula da ita, da kuma irin mummunar makomar wanda ya tozartar da ita. Wannan gaba ita ce al-amana, al-aqdu bil amana, shine ruko da amana. Duk inda aka samu gaskiya za a samu amana, duk kuma inda aka samu amana za a samu gaskiya. Wannan kuma shine haduwar mu ta uku da ku a wannan masallaci domin gudanar da muhadara daban-daban. Wannan shine karo na uku. Allah ta'ala ya mana jagora. Muna farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, walahu alhamdu fil ula wal akhira, godiya ta tabbata gare shi farko da ƙarshe. Walahu almulku ko walahu alhamdu wa ilayhi turja'un. Bayan jaddada godiya ga Allah, yi salati da neman tsira da aminci bisa annabi Muhammad babba dan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mu sani cewa shi wannan gaba ta magana kan abin da ya shafi amana da kuma kokarin siffantuwa da ita agun kowane musulmi, gaba ce wanda Allah ta'ala ne fara wa'azi da kansa a kanta. Sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakan ya bayyana gare shi tun kafin a aiko shi a matsayin manzo. Bayan Allah ta'ala ya turo shi a matsayin manzo, wannan al'amari na abin da ya shafi gaskiya da rukun amana ya jaddada shi a cikin rayuwarsa, wanda ya yaƙo ansu da yawa wanda ba musulmi ba sun musulunta sanadiyar gaskiya da rukun amana irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ma waɗansu malamai suna cewa al'amanatu tana ɗaya daga cikin wanda suke ɗauki manya-manya a cikin al'akhlaqul fadila, daga cikin irin halayya na ƙwarai na gargari da Allah ta'ala yake so mu siffantu da su. Akwai al-aqdu bil amana, rukun amana ko siffantuwa da amana, wanda kuma halayya ta gari ta ƙwarai Allah da kansa ya yabi manzon Allah da ita, da yake cewa innaka la khuluqin azim, hakika ya rasulullah kana kan tadoji masu girma masu nauyi a cikin addini. Allah ta'ala ya samu dace. Amana malamai sun bata ta'arifat da yawa, manya-manyan malamai magabata da kuma manya-manyan malamai wanda sun riga sun shuda rayuwarsu bata duniya. Daga cikinsu akwai wani malami da yake cewa dukkan wani haƙƙi da ya lazimce ka ka gabatar da shi kuma ka kiyaye shi wajen ta'ammuli da shi, to shi ake cewa amana. Dukkan haƙƙi lazimaka ada'u wa hibdu, wanda ya lazimce ka ka kiyaye shi kuma ka gabatar da shi, wannan haƙƙi tsakanin ka ne ga Allah, wannan haƙƙi tsakanin ka ne da shauran al'umma, bayin Allah, ɗan uwan halittanka, wannan haƙƙi wani ne a ƙarƙashin ka a matsayin ɗa ko mata ko ƙani ko wani, wannan haƙƙi na musulmi ne, wannan haƙƙi na ba musulmi ba ne. duk dai abin da aka ce masa haƙƙi ne akan ka to shari'a ta baka dama wajen kiyaye shi da kuma mai da shi gun wanda ya baka wannan haƙƙi wannan shi yake kira da amana a fahimta daya daga cikin magabata har yake cewa wani malami kuma yace dukkan wani wajibi da Allah ya dora wa bayi to fa huwa amana amana ce Allah ta'ala yace kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza a nafsi daban-daban na alqur'ani da hadisai to duk abin da Allah ya wajibta mana shi ya fardanta mana shi to malamai suna kirga shi a cikin dumnin amana misali ka salatul khams gabatar da salloli guda biyar a daidai da yini amana ce in kai Allah ya sani in ma baka yi ba Allah ya sani in kai su da gaskiya da amana Allah ya sani in kai su da ƙarya da ha'inci Allah ya sani za a ji yawan tubular sarayin salloli gaba ɗaya amana ne akan kowane musulmi hakanan abin da ya shafi zakka ita ma amana ce duk wanda Allah ta'ala ya bawa dukiya ta kai nisabi ko ya bashi dabbobi su kai nisabi ko ya bashi amfanin gona su kai nisabi to amana ce a kansa ya fidda wannan haƙƙi da Allah ya dora masa kuma ya gabatar da shi gun waɗanda Allah ta'ala ya lissafa wannan shine babbar amana da ke kan zakka ka fitar yanda Allah ya ce kuma a bayar da ita yanda Allah ya ce wannan shine amana da ke karkashin wannan gaba kamar azumi azumi amana ne har ma wanda daga cikin malamai yake cewa Allah ne kadai ya san wanda yake yin azumi dai shi wani zai iya koyayi ha'inci wani zai iya abin da ya ga dama iya azumi amma Allah da yake ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukfi sudur to Allah ne ya san waye mai azumin gaskiya a cikin musulmai to saboda haka azumi a gunka a matsayin ka na musulmi amana ne wa ada'u daynin malamin ya ci gaba ka kawo misali ka dau bashi wajen bayar da bashin yanda aka yi ka'ida da kai shi ma amana ne ina wanda suka samu kudin corona kyauta aka ba ku ko bashi ko kudin naisal ko kudin waye boro wane ne dan haka nomano wannan da sauransu to dukkan wanda ya cike takarda da sunan bashi aka bashi to ya tabbatar ka'idar da ya bi wajen cike wannan bashin to haka nan zai bi wannan ka'idar wajen biyan wannan bashi din har in iya su a kirga shi a matsayinsa na musulmi mai amana amma idan ka sa ha'inci wajen in biya ko wani abu daban to ka sauka daga layin masu amana a gaban Allah an fahimci wannan ada'u daynin amana gabatar da bashi bayan ka dauka bisa yarjejeniyar da aka yi da kai amana ne haka nan wa katmul asrar boye su wani ya zo ya baka shawara wani ya zo ya nemi shawaranka wani ya kama sirrinka wani ya kama sa damu wani ya kama ka damu shi a matsayin ka na wanda ya aminta da kai ya yarda da kai to boye masa wannan sirrin amana ne bayyana wannan sirrin ga wani ba da izininsa ba ba da kuma yardarsa ba cin amana ne wani zai ce har magana ma akwai amana wannan har wani malami yake cewa idan kuna zaune cikin mutane wani zai ce wani bismillah ina son magana da kai idan har ya cire ka daga cikin al'umma da kake zaune a ciki ya koma gefe da kai kuka tattauna da shi to duk abin da kuka tattauna amana ce in ba da amintarsa ba ko da yardarsa idan ka je ka bayyana wannan magana da kai da shi a wurin wani to ka ci amana shi kana daya daga cikin masu cin amana Allah ta'ala ya samu da shi Qur'ani yana ba mu labari suratul nisa Allah ta'ala iya cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma yu'dhukum bih inna allaha kana sami'an basira Allah ta'ala ke cewa shi Allah da kansa sai aka bude jumlar da mu'akkidatul kalam inna wa anna lit-tawkid kamar yadda malaman larabci suke faɗa lalle ilalla tabbas haqiqa Allah ya amurukum Allah yana umartar ku musulmai an gane ko wannan kaf da mir ne udi ilal muslim ilal muslimin Allah yana umartar ku musulmai dukkanku tun daga farkon ku har karshen ku in dai kai musulmi ne to ga umarni nan daga Allah an tu'addu al-amanati ila ahliha, kuma yi da amanoni zuwa ga masu ita. Duk wanda ya baka amana, to wajibinka ne ka mayar da amanar kamar yadda ka dauka. Idan amana ce tsakaninka da mahaliccinka ya dora ma wajibi, to wajibi ne ka mayar da wannan wajibin kamar yadda Ubangijinka ya umarce ka. Wannan aya malaman shari'a irin su Al-Maturidi, irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, irin su wannan babban malami Imam Al-Ghazali da sauransu Abu Hamid, to sun mata fassarori da yawa. Sun ce wannan aya tana nuni kan ar-ra'iyya, tana karantawar kan haƙƙin da ke kan shugabanni, haƙƙin talakawa, haƙƙin bayin Allah da ke kan shugabanni da aka ɗauka aka ba su, tunda su ne wanda amana aka danƙa musu ita wannan amana, amanatul ab, amana ta gaba ɗayan mutane an danƙa musu. Abin da ya shafi shugaban ƙasa, ya shafi gwamnoni, ya shafi ciyamomi na local government da sauran makamantan wanda iko yake ƙarƙashin su, to wajibinsu ne in ji Allah a matsayinsu na musulmai su yi ƙoƙarin gabatar da wannan amana da aka ɗora musu a kansu, ko amana da suka ɗauka da kansu. Ayan da take ba da umarnin talakawa kuma su yi ɗa'a su yi biyayya, su ma su mai da amanar da take kansu na biyayya da ɗa'a, shine wanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atii'u llaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ku kuma talakawa, mu talakawa ga ayar da Allah ta'ala yake kiranmu a kan mu mai da amana da take kanmu wajen ɗa'a da biyayya cikin abin da ba saban Allah ba ne. Wannan amanatul amni, amma amanatul qas tana kan kowane musulmi da kowane musulmi. Kai da wani kun yi amana, ku da wani kun yi amana, ku da ɓangaren can kun tattauna, to duk abin da yake tsakaninka ne da wani, tsakaninku ne da wani a keɓance, to wannan amana ce wanda Allah ta'ala yana nan ya zuba ido ya ga za ka gabatar ko ba za ka gabatar ba, za ka cika ko ba za ka cika ba. Akwai ran da Allah ta'ala da kansa zai bincike akan wannan. Allah ta'ala ya samu dace. A cikin takardun aikin wanda Allah ta'ala ya ba su aljanna, tunda duk inda al-muflihina suka zo a Qur'ani ko al-muflihuna, malamai suna cewa wannan babban rabon indai daga Allah ne aljanna ne. Kad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una, da ƙarshe sai Allah ke ce ulaika humul warisuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khaliduna. Indai an samu al-iflah ko al-muflihuna da yake jam'i ne na muzakkari salim, to ana nufin babban rabo daga Allah ne aljanna. An gane da ke ko? To a cikin takaddun masu samun babban rabo a gun Allah a gobe alkiyama, Allah ta'ala yana cewa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, daga cikin bayin Allah na kwarai waɗanda ana sa ran za su samu aljanna a gun Allah, daga cikin suffofinsu li amanatihim, amanoninsu. Amanatihim jam'i ne na amana, amana ba ɗaya bace, nau'i 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 ce daban-daban suna da yawa. To su masu imani masu samun aljanna in ji Allah, dukkan wata amana da ta ritsa da su da kuma alƙawuran da suka ƙulla tsakaninsu da Allah ko da mutane, ra'una ayyuhafizuna, suna ƙoƙarin kiyaye wannan alƙawari kuma suna ƙoƙarin kiyaye wannan amana. Ay mura'una laha hafizuna mujtahiduna ala ada'iha, suna ƙoƙarin kiyayewa, suna ijtihadi aiki riris wajen gabatar da amana, kar su mutu da amanar wani a kansu. An fahimci wannan? Abdullahi ɗan Abbas, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, ya haɗa mu da mu da shi a gidan aljanna Firdaus. Ɗan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana, bainama annabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wani majalisi, yuhaddisu alqauma, suna tattaunawa da sahabbai, alqaumanan ashabu aiki ne, suna tattauna da sahabbai akan wahayi aka iya musu fasara, wata qadiya ce iya warware musu, wata tambaya ce yana ba su amsa. Suna tattauna da sahabbai da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jaa arabiyun, sai ga wani balaraban ƙauye ya shigo. Da masu sahabbai, musamman sahabban garin Madina, suka ce duk inda aka ce ga wani balaraban kauye ya zo to lallabawa suke yi sun san su yan afan tsama ne yawa tambayar da ba za su iya yi ba to idan balaraban kauye ga hiwa manzon Allah ita shi ba ruwansa idan ya zo ba abin da zai boye fantsama ta zai suka ce to duk inda balaraban kauye ya zo to sai mu lallabo mu zauna domin mun san akwai wani tambayar da zai mu ba za mu yi ta ba to da wannan balaraban kauye ya zo ya zauna tare da manzon ya zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zama sai daga hannu ya nemi izini da aka bashi izini fa kale sai shi mata sa'a manzon Allah yaushe ne tashin alkiyama ne kaga irin wannan tambayar irin Umar da Abubakar da Usman da Ali ba za su yi ta ba domin an ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك في أنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سن سن wannan aya sun san cewa Allah ya ce shi kadai ne ya san yau shi kiyama za ta tsaya inna Allah indahu ilmu sa'a wa yanzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham zuwa karshen aya to da yazo ke ce ya rasulullah mata sa'a yaushe ne ne kiyaman nan za ta tsaya فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه بما يكن الله ya cigaba da magana sa kaman bai ji shi ba ya lallabo ya ce mata sa'a manzo Allah kamar bai ji shi ba ya cigaba da abin da yake da sabai fa kala ba'dul qawm wa ansu daga cikin sabai suke cewa sami'a ma kala wa kariha ma kala manzo Allah ya ji tambayar amma iya kiyamata tambayar tayi nauyi ya ji tambayar amma iya jin nauyin wajen bashi amsa kine sami'a ma kala wa kariha ma kala wa kala ba'dhum wa ansu daga cikin sabai suke cewa ai lam yasma manzo Allah bai ji ba ai da ya ji duk irin tabargazar da zai bashi amsa daidai da shi amma bai ji bane hatta idza ka ba hadisa har lokacin da manzo Allah ya full stop inda zai tsaya inda ma'ana ta cika to a wannan gaba malamai sun fi dole hukunci sun ce a matsayin ka na malami ko mai wa'azi ko mai fatawa in ka ka dauko wata gaba wanda saukar ka daga kan gabar zai jawo wata wani igiya ya tsinke kuma jinno ta zai wahala an ce ko sallama ake makar ga amsa an gane dake ko in dai ka dauko wani layi saukar ka daga shi zai zama to yayi nauyin fahimta abun wa'ansu to sai ka ci gaba da abin da kake kaje gaba ka tsaya sannan sai ka dawo baya ka ce waye mai sallama waye mai magana sannan shi kuma aji da shi daga baya idan wannan ka'ida ce ta malaman usul idan ba a yi wannan din ba za a yi biyu babu ne babu mamaki shi ne tambayar ko wanda ya buƙaci ka kula shi din kadiyya ita shi kadai ne a gonsa shi kadai ta dama ita kuma wannan kadiyya ce ta al'umma ko mas'alatul umma muqaddam ala mas'alatul ashkhas ita mas'ala ta gamayyar al'umma ita ake gabatarwa akan mas'ala ta mutum shi kadai an fahimci wannan to saboda haka manzon Allah sai ki yayi entertainment din sa da farko sai kyale shi sai da ya ci gaba da tattauna da sahabbai ya je gunda yake so ya je bayan ya kammala gabar da yake so ya sauka a kanta sannan sai ya dawo manzon Allah ya ce aina sa'il ina mai wannan tambayar yake wa qala ha ana ya rasulullah manzon Allah gani ni ne nake tambaya yace me kake tambaya sake ce kiyama nake tambaya yauce ne ka ji ya shirya ko amma yanzu mu fa yanzu da wahala ka ji an yi wannan tambayar ai amma shi da jawai ne kiyama ba ma ki ya shirya sai manzon Allah yake ce masa idza dayyatul amanatu fantadhiru sa'a amsar da manzon Allah ya bashi kun ga wa'azi cikin wa'azi yace idan aka tozartar da amana to ku dakata dab da zuwan kiyama ne wannan lokaci in dai amana ba ta da matsayi ba ta da kima ana fatattaka ta ana wulakanta ta ana abin da aka dama wajen kace kace da amana to manzon Allah ya ce fantaziru sa'a ku dakata ka dan kuna dab da zuwan alkiyama manzon Allah ya faɗi wannan magana sama da shekara 2000 sama da shekara 2000 da ɗaruruwa manzon Allah ya faɗi wannan magana yace duk lokacin da amana ba ta da kima ta zama wulakantacciya ake tozartar da ita to ma'aikin Allah ya ce ku jira kiyama tana nan dab da zuwa to sai ka hada wancan lokacin da wannan lokacin nan. Yanzu menene kimar amana a junanmu? Menene nauyin amana ta dukiya ko ta magana ko ta alkawari ko ta yarjejeniya ko ta tsakaninka ga Allah ko ta tsakaninka ga manzon Allah ko ta tsakaninka da mahaifinka ko da kaninka ko da shugabanka wajen aiki ko da wane ne ma ko da matarka? Kalla daga cikinmu ne suke yi amana. Dewa a yau ya suna ha'intar mahaifansu. A yau matan aure suna ha'intar mazajensu. A yau ɗaliban ilimi suna ha'intar malamansu. A yau yara wanda aka ɗora su kan dukiya da amana a shago ko a kasuwa ko a kamfani, dewansu suna ha'intar iyayen gidansu. Za ka haɗa al'umma sai ka yi haɗa ɗari da wahala ka samu zakar guda goma a cikin ɗari wanda suke kiyaye amana sau da kafa irin amana da Allah ya ba su. Yanzu fa irin wannan haɗarin ake rayuwa. Ana kan gadar dare, ana cikin sheka gudu, an zo kwana ga rami ko mulki ya tsinke. Kun ga haɗarin iya dab da ya game kowa da kowa kenan. To a wannan tsarin muke rayuwa. Idan kuna jin wa'ansu labaruka wanda mu Allah ya kaddara muna jinsu ko muna binsu, mu ji yaya ingancinsu yake, wallahi wanda in ya ji wani labarin sai ya kasa bacci, inda iya da imani. A wannan garin wata rana an yi mutuwa, akwai wani bawan Allah da aka je iya cikin masu tonan kabari. Akwai wayarsa ta hannu tana aljihun gabari gashi, tsugunawa da zai fara aikin cikin kabari sai wayar ta faɗo. Da wayar ta faɗo sai ɗauko da hannunsa ya meko da niyyar wani ya karɓa ya ajiye masa kafin a gama sutura. Amma ana kammala sutura aka nemo wanda aka biyo aka rasa. Domin tsabara ga rashin amana a makabarta fa mutum aka ɗauka aka sa a rami aka binne ba. Wanda kai da kai ha'incin wannan wayar ba ka da tabbacin za ka ƙara kwana ka wuni. Kai ma wannan gunshi ne ƙarshen dai masaukinka a rayuwa. Amma a cikin musulmai masu sallah aka samu ɗan adam ɗin da yake irin wannan ƙarfin halin. Ga yawan sata a masallaci, a sace takalmi, a sace waya, a sace Qur'ani, duk rashin amana ne wanda ya baibaye al'ummar musulmi a galibiya. A yau akwai wani malaminmu muna tattauna da shi, yake suna magana da Sheikh Yusuf Sambarga cikin Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya. Yake wata rana sun yi kwamba za su tafi wa'azi a wani gari. Da suka yi kwambar tafiya wa'azi sun je wani gari, sai suka tsaya yin sallah da cin abinci. Ɗaya daga cikin manyan malaman, ba zan faɗi sunan shi ba, a guncin abincin nan sai manta wayarsa. An tashi an tafi, a ce wata mata ce Kirista a cikin masu kula da gun abincin ta gawayen ta ɗauka. Sai aka kira nambar wayar da aka yi dayar, aka ga wata lambobi da aka da sai a kira. Sa'an da aka yi sai aka kira nambar wanda suna tare da mai wayar. Wannan wayar an zo cin abinci guka zafi an manta da ita. Yayi muna tare ma yanzu babu iko na daidai ina inda kuka ci abinci. Kafin su dawo su samu wannan gunda suka ci abinci, ita wannan matar har ta tashi ta shiga cikin gun ibadarsu na coci. Ta ce amma idan sun zo a yi mata magana ta fita da basu wayarsu. Suka je bakin coci suka tsaya a motocinsu. Aka yi wa mata, amma da Allah a rage fankokin nan sun yawa, da Allah a rage aka yi wa mata magana ta fito daga cikin coci. Ta ce ga wayarku a guncin abinci ko kamanta ta. Sai shi malamin ya ɗau wani kuɗi a aljihun zai mata ihsani. Ta ce a kan me za ka ban kuɗi in ta kai kuma na gani ga kayar ka nan. Saboda haka ta namu kwamatan alkhairi ta koma cikin coci da zai ta biyo su. Amma abun mamakin da zai ƙara wa ɗan adam jin mamaki ita wannan wayar da aka tabari da agun wa'azi kuma aka sace ta. Kirista ya tsinci wayar musulmi ya bayar, amma musulmi ya tsinci ya sace wayar musulmi kuma. Wannan ingantaccen labari ne ya faru, ba labari bane na jarida ko na littafi da ba. Domin irin rashin amana da ke jiranmu shi ya sa rayuwar gaba ɗaya ta gurɓace, ba ta da daɗi. Amana ta yi ƙaranci, ba mu da amana. Wata mata a wannan garin dai akwai wani aminin mijinta wanda mijin nata iya da amana da wannan bawan Allah iya zuwa gidansa kowa iyalin sa san ko aminin kowa ne wata rana shi aminin mijin anan wajen General Hospital bayan magriba kafin isha'i sai ji muryar matar abokin nasa sai tsaya haka ya gane muryar ta sai ce cewa wannan kaman wuce amma ban tsaya da yayi tana waya ina daidai gu kaza kazo ina gu kaza sa'ar da akai bai mata magana ba da ganin shi ba sai tsaya a gefe ga waye take waya da kike zai dauke ta sai ga wani yazo da mota ya faka ya dauke ta yasa ba mijinta bane bai san shi ba iya daukan ta a motar iya kan mashi yake bin yake bin su ina za su ji Allah ba alam bai gaji ya ba bai kira mijin ba sai da suka ji wani noji sai tabbatar da kan cewa wannan bawan Allah da ya dauka tana dan iska ne wani hotel suka shiga da matar ya tabbatar hotel ne suka shiga suna shiga sai kaje mashin din sai kira mijin yace wance wane kana ina gida ina iyalinka sai ce yanzu nan tace min an yi haihuwa anan makota za ta je duba yaro ai ita za a je a duba kenan za a je za ta je duba yaro yanzu nan tace min yanzu za ta dawo yace a ka ce ta zo dai kira wata yace yanzu tace min za ta dawo ai ba wani da za ta yi ba ka aika gidan in kusa ne kuma ka kira ta a waya can da ya kira waya da ya ji a rufe aika gidan aka ce mata ne ce to ina guka ba ka zo yanzu ka zo ka same ni ya faɗi abin da yake ji sabe ce kaga iyalinka yake kana cikin nan yace sai da ya leka ga ɗakin da suka kama suka shiga da matar ɗaki mai nan ba kaza ya tsaya a bakin kofar mijin ya zo yace matarka tana wannan ɗakin ana bubbuga ɗakin sai ga matar ta fito a garin musulmi yake wannan cin amana matar aure wanda aka ɗaura aurensu akan sunna da sadaki da shaidu da yardar mahaifa amma ta tsallake gidan mijinta ta tafi ɗan wani ɗan iska su yi fasikanci a hotel ta ina za a ga albarkar rayuwa ai mun riga mun mamanto da albarka da yawan mu amana ta yi ƙaranci gare mu annabi Musa alaihi salam ɗaya ne daga cikin annabawan Allah mursali wanda har ma iya da wani inkiya da ake ce masa kalimullah ko kalamullah Musa sun yi magana da Allah ba tafinta babu shamaki Allah ya kira ya annabi Musa ya ji kira wa nadainahu an ya Musa Allah ya kira shi ce ya Musa annabi Musa yake cewa duk sassan jikinsa ba inda bai yi wannan kiran ba ta kafarsa ne ta kofofin gashinsa ne ta kunnensa ne ta hancinsa ne ta bakinsa ne ta ko ina jin wannan kirayi domin kiraye daga Allah zuwa ga ɗaya daga cikin bayin Allah lokacin annabi Musa alaihi salam akwai abubuwa da shi yake tsakaninsu da Fir'auna har zaman ya zama to ba daɗi tun kafin annabi Musa ya zama annabi abubuwan da Fir'auna yake annabi Musa baya bai gamsu da su ba bai amince da su ba har ma aka samu bangare ga mutanen annabi Musa ga kuma ga jama'ar Fir'auna da yawa kuma ga wasu mutane suna bin ra'ayi da shawarar annabi Musa alaihi salam to wata rana sai ɗaya daga cikin mabiya annabi Musa hirgima ta hada su da mutumin Fir'auna iya ganin annabi Musa sai ne agaji a gun annabi Musa ga wanda ka cikin jami'an tsaron Fir'auna zai zalice annabi Musa da ya zo iya kokarin cire hannunsa daga cikin kama masa riga da yi ko shaƙe mai wuya da yi sai Allah ta'ala ya kaddara wa mutumin Fir'auna ya mutu a gun fa wakazahu Musa fa qada alai annabi Musa iya dan damkarsa sai kwanansa ya kare فوقبه موسى فقضى عليه سيشي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم أتاكيتي الله نزل شكينا نايكي سانو كسكري الله إنا نيمان غفرك أتاكي الله يتي نغفر تاما زي ميقوما مكانا داقاري أي ياكي بانزاكي نغو أهكا نيمانا يا ياكي الله غفر تاما الله يغفر تاما مكانا داقاري داما كاكيريني النبي موسى يتي شكين أمين الله الله يغفر تاما daga nan sai wani daga cikin mutanen Fir'auna sai labari ya kai wa Fir'auna cewa ai annabi Musa ne ya kashe mai wannan mutum sai Fir'auna ya sa security ya je a kamo annabi Musa annabi Musa ya cikin tafiya aka samu wani daga cikin gwamnatin Fir'auna sai ya samu annabi Musa ya ce innal mala'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni lak minan nasihin. Kaga abinda manzon Allah yake cewa inna Allaha yu'izzu hadha ad-din walau bi rajulin kafir. Allah ta'ala zai dauka wannan addini ko da kafirin mutum ne. Kaga kafiri ne iya cikin togar annabi Fir'auna, iya cikin kabilin Fir'auna, amma imani ya ratso shi yazo ya fada wa annabin Allah irin tugun da ake masa. An gane yake ko yace fakhruj inni lak minan nasihin, abinda zan baka shawara ka fita daga wannan garin, nasiha nake maka fita. Annabi Musa ya dau shawara wannan bawan Allah, fa kharaja minna khaifan yatabaqqa qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Ya fita iya mai tsoro, iya mai darura, iya mai addu'a, rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin, Allah ka tsirata dai daga mutane azzalimai. Walamma tawajjaha tilka madina qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Lokacin da ya fuskanci Madian, Madian malaman tafsiri suna ta mata fasara ko tsirijiya ce ko gari ne ko ma dai wane ne, suna ne ismu makan ne. Da ya je gun Madian sai ya ce rabbi asara bi an yi hadini sawa asabi, anan dai ina kwadayin Allah zai shirye da ni hanya madidici, daga nan dai zan san kuma inda zan yi samu masauki. Iya tattaunawa walamma warda ma a Madian, lokacin da ya je gun rijiyar Madian, rijiya ce, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul, sai ga wasu taron mutane suna shayar da dabbobin su gune da ake bayin dabbobi. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul wa wajada min dunihi imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qala tala nasbi hatta yuzir ri'a'u abuna shaykhul khabir. Ga taron mutane amma kuma ga wasu yan mata guda biyu a gefe. Lokacin da mutanen nan suka tafi, kowa ya gama shayar da dabbobin sai tafi, sai annabi Musa alayhi salam ya ce ma ka dubu kuma me ya lafi kuma ya ku tsaya ta gimi miku yana izi gaba ɗaya min suka ce qala ta ta dinna wan alif wal ithnain, su biyu ne suke magana la nasbi hatta yuzir ri'a'u, ai mu ba za mu iya shiga cikin mazami ko kowa da su ba wajen shayar da dabbobin mu, ba za mu iya yi ba. Sai sun gama sun tafi, dan sauran da suka rage mu zo biya dabbobin mu. Ha salima wa abuna shaykhun kabir, baban mu dattijo ne babba mai tare shekaru, ba zai iya zuwa yi wannan aikin da kansa ba, kuma ba wansu ma za a gidan, dole mu muke zuwa da larura, idan sun sha sun tafi sai mu zo gunto ruwan sai mu sha da babban mu tafi gida. Iya jin maganar su sai tabbatar da baban su dattijo ne. Fasakala kuma sai aikin hizba, aikin agaji, an ce rijiyar idan an rufe ta ya samu kattai wajen 12 take bude rijiyar, amma shi kare ya dauke murfin domin karfi na annabta. Kuma a lokacin ya taho tun daga Egypt ta yanzu har zuwa Palestina kafa, iya jin yunwa, ga kishirwa, ga fargaba, ga tafiya, ba abin da yake in ma banda annabi na sai fade mutu a hanya. Amma da karfi irin na annabta sai Allah ta'ala ya mai da shi domin ya zama darasi ga yan bayan sa. Fa sakaluhuma summa tawalla ila dhil, sai shayar da wannan dabbobi na yan matan nan guda biyu, to kuma gebe ya shayar da su ruwa, sannan ya koma gefe shi ma ya ce rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir, Allah ina bukata ka bani abinci yunwa nake ji. Kaji ba wani honorable zai tambaya ba, Allah ko ba wani alaji zai tambaya ba, a Allah ubangiji na yunwa nake ji, shikenan magana ta kare. Iya cikin haka sai ainihin yan matan nan guda biyu suka da suka shi baban su labari, a gurguje muke bin kisar, akwai jabar amana a cikin maganar. Suka je suka ba mahaifinsu labari, ai mun je akwai wani bawan Allah mutumin kirki, mun faɗa masa da ruwan mu ya je ya jawo ruwa ya shayar da dabbobin mu, kuma ya ce mu tafiyar mu, bai tambaye mu ina ne gidan mu ba, ina ne kaza, duk bai tambaye mu ba. Daga nan sai mahaifin nasu, malaman tafsirin ce ba annabi Shu'aib ba, ana cewa annabi Shu'aib ne amma ba shi bane, Shaiku Madian ake cewa, Shaiku Madian, tunda annabi Musa ba su rayu da annabi Shu'aib ba bisa ingantaccen tarihi a shari'a. Shi mahaifin sai ya turo ɗaya daga cikin ƴan mata ya ce ki zo ki taho da ke gida. Fa ja'atu ihdahuma tamshi ala sihya, ɗayan daga cikin ƴan matan guda biyu sai ta zo gunda annabi Musa yake tana tafiya cikin jin kunya, domin an san ƴa mace mai mutunci da jin kunya. Ta taho cikin lulluɓi da kunya tana bin gefe-gefe. Qalat inna abi yad'uka, tana zuwa daga nesa yace bawon Allah baban mu yana kiranka li yajiye ka ajira masu kai talana domin ya saka ma irin wahalar da ka mana ta shayar da dabbobi mu ruwa da kai a lokacin malamai suke cewa shi annabi Musa yace ai mu annabawa ba ma yin aiki dan abiya mu Allah ne zai biya mu kawai ki je ki koma ki ce ba dan nabiya ku ne aikin ba a lokacin fa yunwa yake ji bai da masauki amma yi wannan karfin halin domin shi annabi ne taimakon Allah kadai yake bukata ba na mutum ta koma ta fada babanta ya sake cewa ta dawo akwai abin da yake so ta tattauna da shi domin ya je ne yasa mutumin kirki ne iya so ji labarin daga ina aiki daga nan annabi Musa karo na biyu sai ya ce to mu je tunda baban ki ya matsa mu je mu ji me zai ce mu a tafiyar da suke yi yanda malamai suke fada shine ita mace ce baliga shi ma namiji ne a lokacin ko aure ba shi da shi matashi shi ko bai san gidan ba shi ko ba irin gayin yanzu bane a zauna a jera kafada da kafada ko irin da suke a jami'a haka ne mana yawa gana bugar kafada da kafada ana ihu ana fito da sauransu shi ba haka zai da ita ba kuma in ta shiga gaba tana shi da yake shiga gaba da biki a baya sai kuma shi dan yazo zai aikin sa go sai shi dan ya kawo iska take dage mata zani da rigar ta haka dai wani sassan jikin take ne ma ya bayyana sai ya ce ta dawo bayan sa ki dauki duwatsu kananan zuwa tsakoyi ki na min trafikita da shi idan za a yi dama ki jefa min ki kakki mu magana in daga kin jefa tsakowa dama to dama zan yi in daga kin jefa tsakowa hagu hagu zan yi in kin jefa biyu na san a double sigi na abin nan haka hucewa za a rayu to har da haka aka ji gina ku duba amana irin ta annabin Allah su jera da ita budurwa ce ki saurayi ne muharram masa ce ya sa ta a gaba ga matsalai su da bayan sa to ka kwatantin kanka a matsayin ka na matashi a yanzu Allah ya hada ka da mace irin wannan ku biyu a jeji a hanya matashin fa ustazu nake nufi bai ba wancan ba ustazu matashi wanda ga har da ga kaza ga kaza ga kaza kuma irin wannan abin ya faru da kai da ya mace a waje a jeji sai kai sai Allah ai amana ce kawai za ta yi aiki jin tsoron Allah da amana ne kawai zai yi aiki da ƙarshe wannan amana da annabi Musa ya nuna kan wannan baiwar Allah sai Allah ya kaddara ma wannan mace ta zama matarsa kuma dama sun ce duk mutumin da ya kiyaye Allah cikin abin da Allah ya haramta sai Allah ta'ala kuma ya halatta mai abu duk kuma wanda ya gaggawa kafin Allah ya halatta mai abu yayi sai Allah ta'ala kuma ya haramta mai abu yasa a masabar Imam Malik duk mutumin da ya nemi auren mace bazawara ya san bata gama idda ba da gangan ya sani dan tsabar son ta ko gaggawa bata gama idda bai aure ta to bayan an yi auren in ya tabbata ya sani bata gama idda ba kai auren auren har abada ya tsinke da shi da ita ko da zai zama daga shi sai ita ne mace da namiji a duniya ba su yi aure ba domin sun ce man ajjala bi qaumin qabla ya'anihi ukiba bi himan duk wanda ya gaggauto abu na halal kafin zuwan sa to shi wannan zama ya kuba da haramta mai abin har abada ke abin ci abin da karshe wannan mata Allah ya kaddara ta zama matarsa domin ya kiyaye Allah ya yi amana a cikin al'amarin ta to kun ga yanda amana take kai mutum wani tudun da dukiya da shekaru ba sa kai shi akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulli shay'in min adh-dhunubi ila al-amana shahada idan mutum an kashe shi a matsayin shahidi wani al'amari na addini ya sa an kashe shi ko garin kare dukiyarsa ko garin kare mutuncinsa ko garin kare iyalinsa ko akan ya mutu da ciwon ciki ko a ruwa kuma duka wannan ana magana iya da imani shahada ce yar alfarma ga masu imani amma shahada kaulan wahida gine shahada a ma'arika a gunda yake gwabza yaki tsakanin musulunci da kafirci da yarjejiyar ka'idoji da jagorar shugabanci to idan mutum ya irin wannan mutuwar manzon Allah ya ce yukaffiru kulli shay'in min adh-dhunub har in mutum ya mutu shahada dukkan zunubinsa wannan mutuwar ta goge shi ba wani zunubi da za a bincike shi a gaban Allah a kansa in dai mutu shahada mutum ne yukaffiru kulli shay'in min adh-dhunub amma manzon Allah ya ce illa al-amana cin amana ne kadai muto shada baya gugi an gane da kyau dukkan maciyin amana koda muto shahada yayi wannan haƙƙi na amana iyakansa ba zai goge ba sai ya biya a kiyama ko Allah ta'ala ya kwato haƙƙin ko amai azaba ko hukuma akan wannan amana da yake saboda ku gane girman amana sai aka bambanta ta cikin dukkan zunubai dukkan zunubai muto shahada tana kankare su tana gafarta su amma sai dai mutumin da yake da cin amana a rayuwarsa to wannan mutumi inji manzon Allah ya ce amanar da ya ci amanar da ya towe amanar da ya hallake to ita wannan mutuwar ka fara bata magarinta sai ya ji ya biya ya bayani a gaban Allah a gobe alkiyama wani hadisi da a kullum idan nazo kan hadisin ni da iya tsorata ne hadisi na iya cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkiyama ta yi dukkan rigima da za ta faru a cikin alkiyama ta wuce kun san dan adam walwalarka da annashuwarka in dai har baka da imani zaka mutu ba a daidai ba kafin ka mutu ne amma daga ranar da mala'ikan mutuwa ya kama ziyara in dai mutum mujrimi ne to daga nan shiga uku kullun karuwa take akan sa yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura dukkan wani mujrimin mutum ba mutumin kike mara imani to duk lokacin da malakul maut ya kama ziyara to daga ranan bashi ba kwanciyar hankali tashin hankali da farko fitar rai tana da tashin hankali yasa Allah cikin suratul nabiati ya rantsuwa da yanda za a zare ran masu imani da yanda kuma za a fisgiye ran mutanen banza tunda su mutanen banza fisgaran su za a yi ba zarewa za a yi ba wannaziati gharka Allah iya rantsuwa da yanda ake fincike ran kafiri da munafiki da dukkan wani mutumin banza ransa fincika ake da ƙarfi wannashidati nashida shi ko mumini lallashin sa ake wajen zare masa ransa a hankali ana cewa bushirakum alyawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar la khawfun alaykum wa la antum tahzanun da haka za a zare musulmai Allah ya samu ne to fitar rai tashi hankali ne bayan fitar rai tashi hankali da yake biyo wannan shine zaman cikin kabari ai ko ba nassi na aya ko ba nassi na hadisi in dai kana zuwa gunda ake binne mutane kaga an sanya mutum a kabari an binne ka sa kai tashi hankali gunda za a kwantar da kai ba ko fadin table din ne bai kai ba gunda za a saka a binne ka kasa gaban ka kasa bayan ka ko juyi ba za ka iya yi ba a wannan kwance da zaka kwanta da bangaren dama shikenan in kaga ka tashi kiyama ta dai diyan da kaje gunna aka zaka zauna to wajibi ne dukkan ni imani dinga tunawa da wannan har ma Allah yake cewa qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu sami fa aqbara rayuwa ta kare ka mutu abin da ka kabari thumma idha sha'a anshara tashi hankali na bayan kabari shine ayi busa na fitowa daga kabari an ci tashin hankalin jin busar agun mujrimi ya fi zaman kabarin mabalai mala'ika Allah zai umarci ya busa kahu فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كما كان ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم إذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون إذا أن يبوسا تفرق كوا زي متو إذا كما أن يبوسا تبي كوا زي فتو إيا جرم زي فرق فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها زواقرشي ونشين تاشان كي نؤوك ai busa kowa kabarin sai barki ya fito ya tsaya daga nan tashin hankali na gaba za a ce ta kuma a tafi wajen isradi a tafi afu a tafi wajen hisabi a tafi gunda za a yi ma'asha qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin gunda Allah zai tara mutane gudaya a ce duk inda kabarin ka yake ka tafi ka tafi can يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان تو ونن غون ذا أجي ko kabarinka a hanyar bajoge yake to can zaka tafi ko kabarinka a ina yake dai indai an busa kawo ka tashi can zaka tafi tafiya ce baka san inda zaka yi ba kai tafiya zaka yi ba inuwa ba ruwa ba guzuri ba tufa ba takalmi manzon Allah ke cewa za a tashe ku hufatan urratin ghurla ba ko silin zare ba jikinka ba mai takalmi hatta kaciyanka da aka mata dawo jikinka hanna na Aisha take cewa ya rasulullahi yanzu ai kuma da mata da maza a wannan ne yace Aisha ai abin yafi karfin nan ai tashin hankalin kiyama yafi karfin ka ce waye a kusa da kai namiji ne ko mace baka san ma abin da kake yi ba yawmi firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani duka wannan mafiya kusa da kai din guje musu ma zaka yi baka san ma kwadon su ballanta na ai ko a tashi hankali ne a duniya ce in an shiga wani matsayi ba za a gane waye a kusa da kai ba mace ne ko namiji akwai wani iya faɗa mini wani aboki na irin wannan balahira ta same su a lokacin da ake wannan abubuwa na Boko Haram ya tsanani yace da aka fatattake su suka je wani aji suka kwana yace wallahi sai da garin Allah ya waye ga wani mace shi a kusa da shi ma bai sani ba yace wallahi summa tallahi bai san wanda ke kusa da shi ba naji to kaga a duniya ma kenan ballanta na kuma ji alkiyama ga mala'iku ga wuta wa burzul jahim liman yara ka san ba wasa ba wargi a duniya ma in ka shiga wata matsin wallahi komai manta yi zaka ballanta na alahira to bayan wannan an taru a gu daya tashi hankalin da zai biyo baya shine Allah zai sa ayi ruwan litta bai kuma kowa littafin zai zo hannunsa wa idha sufu nushirat kowa littafin aikinsa daga sama zai faɗo masa kawai wa an su a hannun dama Allah ya samu ne wa an su a hannun hagu Allah ta'ala ya saba mu bane ba wa an su kuma sai an huda kirjinsu za a tura hannunsu ta bayan kirjinsu ta baya sannan a ba su littafinsu daga baya haka Allah ta'ala ya nasanta daga nan zubo da littattafan da shiga hannunsu na mutane shi ma bala'i ne daga nan kuma za a ce a je wajen mizanin auna aiki wanda da'ul mawazin lil qist lil yawm lil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a aje wajen awun aiki nan ma wani bala'i ne daga nan wajen awun aiki wanda suka sha aikin su na lada ya rinjaya za a ce ta kuma juzu ila sirat amma wanda aikin su na muni yayi yawa to su ko wajen sirat din ma ba su je tashin hankalin da nake faɗa muku a kullun na karanta hadisin nan kaga dukkan wata rigima tun daga mutuwa zaman kabari zuwa filin hisabi zubo da tafai duk ka wuce gun amma akwai wata jarrabawa mai tsanani a gidin sarari manzon Allah yake cewa za a ce za a tad wani mala'ika Allah ta'ala zai tada shi yayi kuwa yace ya fitratul malikul jabbar juzu ala sirat ya ku halattun Allah wanda yake tankwar abul alukujin da yaso ku hau kan siradi ku wuce duk wanda zai je aljanna sai hau kan siradi ba wata hanya ta bypass ko wata kwarekware da zaka bi siradi shine hanya daya daya ta tafiya aljanna wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nadjil ladina takaw wa nazal zalimin fiha jasiya siradi kowa sai ya ji da kansa zai tafi aljanna kuma kasan sa wuta ne akwai hadisi a muslim yake cewa hi wannan siradi manzo Allah ya ce ahab min as-sayyid ya fi takobi kaifi a daƙo mina sha'ar siraɗi ya fi gashi siririnta a shaddu hararta mina aljamra siraɗi ya fi garwacin wuta zafi kuma a ka za a ce ka wuce kuma ƙasansa wuta ne kafin a hau siraɗi manzon Allah ya ce za a aiko amana da zumunci fatakuna ne jambayyar siratu yamina na shimala amana za ta zo ta girka kujerarta a daman siradi zumunci zai zo ya girka kujerarsa a hagu din siradi ba wanda zai hau siradi sai amana ta bada shirya akansa la ilaha illallah dukkan amana babba da karama manzon Allah ya ce wallahi sai amana ta bada shirya akanka zaka samu hawa siradi sai zumunci ya bada shirya akanka zaka hau siradi mu duba irin yanda al'umma suka baci da cin amana a yau duk sallar ka duk azumin ka duk karatun ka in dai kai maki amana ne wallahi karan farko ba za ka yi aljanna ba wallahi haka manzon Allah ya ce لا يتقوان الهوى إن هو إلا وحي نوها في أمانة تابادة شيدة كاي إياوك وكري وجن كاريتا في أبن دبا يندزاك إيهي اللهكم ياسي لا يكلف الله نفسا إلا وصها أما متكر دي إيقوانك دي قدرنك دي نيارك كبابك يوتا أمانة كتشيني توقرانك إن دي لنش ذاك جي كان غني ينقوانك سنة تفيها أرجنا ولا باك فيها za sa mala'iku su kada ka su kora ka su kai ka wuta akan cin amana maciya amana to sai ai kokarin a dinga tana irin wannan hadisi domin tsoratar da su musali cewa malamai sun yi maganganu da yawa kan amana da dai cewa na ga an fara hararar mu lokaci ya fara tafiya daga cikin aqwalu salafu salih akwai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu as-siddiq al-akbar Allah ta'ala ya kare da shi yace asdaku as-sidiq al-amana gaskiya mafi zama gaskiya ita ce amana wannan kauli ne na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa akdabu al-kadhib al-kiyana mafi girman ƙarya shine haiji in dai kana so kai gaskiya to haƙiƙa zaka hadu da amana in kuma ƙarya ce da haiji ne aikin ka zaka zamto mace amana Hisham bin Urwa yace Umar dan Khattab wata rana na cewa la taghirni salasu imrin sallan mutum ba ta ruda ni wala sawmu ku azmi man sha asama wa man sha salla wanda ga dama yi azmi wanda ga dama yi salla amma ku sani la dina liman la amanata la babu addini ga wanda ba shi da amana wannan kuma hadisi ne na Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin kutuba ba kutuba zai yi amma a cikin kutubar sa sai manzon Allah yana cewa a la dina liman la amanata la wala imana liman la ahdala babu imani afwan babu addini ga wanda ba shi da amana babu imani ga wanda ba shi da alƙawari babu addini ga wanda ba shi da amana babu imani ga wanda ba shi da alƙawari duk macin amana ba shi da addini duk mai karya alƙawari ba shi da imani akwai anwa'ul amana ya uwa a gurguje amana ta farko amanatul din wata masuku bihi addini amana ne duk inda kake duk wani activity na addini amana ne a gunka ko ana ganinka ko ba a ganinka ko an san ka a gunka ko ba a san ka ba kai kokarin gabatar da ayyukan addini bisa tsarin amana amana ta biyu amanatul ladhi a'taka Allahu minan ni'ma dukkan wata ni'ima da Allah ya baka amana ce kudi ne mulki ne ƴaƴa ne ilimi ne hikima ce karfi ne dibara ce wayo ne dukkan wata ni'ima da Allah ya baka to amana ce ka ci gaba da mu'amala da ita bisa tsarin amana amana ta uku al-'irdu amana mutuncinka amana ne ka kiyaye mutuncinka kar ka je ka kyarar da mutuncinka aikin banza fatafa fayajibu an tahfizahu wajibinka ne ka kare mutuncin kanka a matsayin ka na musulmi wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mutuncinka amana ne amma wani akan naira 2,500 sai je zubi da mutuncin sa banza dole mutunci amana ne duk inda ake zubar da mutunci kaje ka zubi da mutuncinka akan abin duniya to ka ci amana da mutuncinka kuma Allah ba zai gale ka ba masu ta'ammuli da miyagun kwayoyi masu ta'ammuli da matan banza masu ta'ammuli wajen mutuwar zuciya da maula da kejeke to san mutuncin suke watsarwa ko mutunci amana ne gare ka amana ta hudu al-amanatu sirr amana ta sirru kai da wani allazi yajri bainaka wa bain ahadin minan nas ima amana ce asirru amana ko ifsha'i qiyana rike suru amana ne ya dashi kuma haƙinci ne amanatul wadaya amana ta ajiya wane zai baka ajiyar kudin sa wane ya baka ajiyar kadarar sa wane ya baka ajiyar kayan sa karanta da alqur'ani ya dauko giran a baka duka suna cin amanatul wadaya amana ce wanda an dora ma ana so ka gabatar da su dukkan wata amana da aka baka domin an aminta da kai an yadda da kai to fi yajibu hifzuha wa ada'uha wajibi ne ka kiyaye ta kuma ka gabatar da ita kamar kanat kamar yanda ita wannan amana take Abi Zar Al-Ghifari, Allah ta'ala ya kare da shi. Abi Zar sahabi ne, wannan sahabi shine tarihi ya nuna baya kwana da kudi. Da lokacin Usman dan Affan ya nada shi gwamna a ɗaya daga cikin biranen Iraq, ko Basra ko Kufa ko dai Baghdad ko wani gu a can, da ya je duk abin da zai yi idan magariba ta yi to in yara sauran kuɗi sai zai ba da shi. Ya ce wallahi ba zai kwana da kuɗi ba, har ma yake nema ya tsora mutanensa akan wannan tsari. Duk abin da za ku yi na yi ne, ka gama cefanen ka na dare ka yi komai, to ka sadakar da kuɗin, gobe sai Allah ya baka wani. To in ba sahabi akwai wanda zai wannan? In dai ba sahabi ba, ayyun wannan ya da wahala gaskiya. Kai sahabi wallahi ne zai wannan, ya kwana lafiya kuma hankalin sa a kwance, bai taɓa kwana da kuɗi ba. To amma duk da irin wannan tsari nasa, wata rana ya ce manzon Allah ina so ka ɗan bani jagoranci mana. Istu'milu ya rasulullah, manzon Allah ɗan bani jagoranci ni ma na zama shugaban su waye, na zama ni ma shugaban majalisar malamai ko shugaban wa'azin matasa ko shugaban wane ne dai. Duk wannan hagalara hagalara yake ce shi ma a masa. Wa akaza bi man kibihi, sai manzon Allah ya rike kafadar Abi Zar. Kuma wannan Abi Zar din shi kadai ya jawo wa kabilarsa gafara. Dana kwarai kenan, da ya musulunta ya zo gaban manzon Allah ya yi aiki ya yi aiki, sai Allah ya yi wa manzon Allah wahayin dalilin wannan dan nasu, Allah ya gabarta musu. Domin da na kwarai iya jawo mahaifansa da unguwarsa daga ransu albarka. Manzon Allah ke ce innaka la dha'if, aba zai kana da rauni ba, ka duba mutumin da baya kwana da kuɗi ba domin tsabar imani. Amma manzon Allah ya ce a kai shugabanci kana da rauni, wa inna hala amana, abinda kake so a baka dinna amana ce. Duk shugabanci duk wani abu da zan nada ka amana zan baka. Wa inna hala ta'ati yawmal qiyama nadamatun wa khasara, ita kuma amana idan aka tozartar da ita tana zama hasara, tana zama nadama a gobe alkiyama. Umar dan Khattab yake ce shi bai damu da mutumin da sallarsa yawan azumin sa yawan kaza, in dai mutum ne to zai gwada nauyin sa bisa amana. Domin la dina liman la amanata la. Maimun bin Mahrawa ɗaya daga cikin magabata yake cewa salasatun yu'addi ila al-barri wal fajr, abubuwa guda uku da mutumin kirki da mutumin banza, in dai ta haɗa ku da su to wajen gabatar da wannan abubuwa dukkan mutane ɗaya ne a kansu. Ba za ka ce a wani mutumin banza ba ne ba ruwa na da shi a wani ɓangaren, a'a wani mutumin kirki ne gizon yi wa, a'a in dai al'amari ɗayan cikin uku ya haɗa ku da mutum to duk matsayinsa da lalacewarsa to ka yi ƙoƙarin ku fita daga wannan haƙƙi ɗin. Na farko al'amana, idan amana ta haɗa ku da mutum ko kafiri ne ka yi ƙoƙarin ku fita daga wannan amanar. Na biyu al'ahad, alƙawari, ko da wa kuka yi alƙawari ka yi ƙoƙarin ku fita daga wannan alƙawari. Abu na uku asila, asilatul rahim, duk mutumin da jini ya haɗa ku da shi akwai ƴan uwantaka to ka yi ƙoƙarin sadar masa da munci, ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne. Duk wanda ka tauye wani dan yi mutumin banza ne Allah ba zai bari ba, da mutumin banza da mutumin kirki sawa. Khalidu Rabi'i shi ma magabaci ne yake cewa inna min ajdaril a'mal an tu'akkira uqubatahu, abubuwa guda uku wanda Allah ta'ala baya jirkinta kanmu akan su tun a duniya. Allah ta'ala iya kama ƴan adam da yawa akan su. Na farko malami yake cewa al-amanatu khal, mutum a bashi amana ya ci, wallahi kirga mai lokaci. In kaga Allah bai nuna masa a duniya ba to Allah ta lalaye masa. Wa umli lahum inna kaydi matin, amma duk maciyin amana baya wanyewa da duniya lafiya. Duk abin da ya tara in dai na cin amana ne kirga mai lokaci. Akwai lokacin da zai gane kuransa, kuma akwai lokacin da zai yi nadama, nadama ba za ta masa amana ba. Abu na biyu abinda Allah ta'ala baya jirkin kamu a kansa, war rahimu tuqda, a ce mutum mai yanke zumunta ne, ba ruwanka da danginka, ba ruwanka da ƴan uwanka, to Allah ba zai bar ka ba tun a duniya zai nuna maka kuskura. Na uku al-ihsan yukbar, a ce mutum an kyautata masa an mai alkhairi kuma ya butulci, butulci ga wanda ya ma kyautatawa to shi ma Allah baya bari. Duk mutumin da ya ja ka ya kyautata ma ya ma ihsani ya zamto kuma da kai za a yaƙe shi, Allah wallahi ba zai bari ba. Allah zai shiga tarayyar ya kwato wa wancan haƙƙinsa, tunda kai butuli ne ba mutumin kirki bane. Abubuwa na kusan karshe ana mun nuni, kuma ni na baso idan nazo da guzuri na ba ku gaba daya, ba na san na koma da shi. Yawa, a dakace akwai fawaidul amana, abubuwa ne guda uku za mu tsaya kan su insha Allah. Ita wannan amana da ake magana kan tana da fa'ida, duk mai rukun amana akwai fa'idoji akai shi. Na farko, amana min kamalul imani husnul islam, duk mutumin da yake da rukun amana to musuluncinsa ya cika, kuma iya da kyakkyawar dabi'a mai kyau. Al aminu yuhibbuhullahu yuhibbun-nas, dukkan amintacce a cikin mutane Allah iya sansa mutane suna sansa. Bil amana yuhfazud-din, amana ce take kiyaye addini, addinin kansa da amana zai kiyaye. Wal a'rad, mutunci da amana zai kiyaye. Wal amwal, dukiya da amana zata tsaro. Wal ajsam wal arwah wal awdad, da rayukan mu da jikunan mu da kasashen mu da ungwannin mu da komai namu, to amana ce take tsare. Idan an samu rushewar amana to komai ya rushe, ba ganin kimar rai, ba ganin kimar dukiya, ba ganin kimar unguwa, ba ganin kimar dattawa, kowa zai abin da ya ga dama, rayuwarta kuma kamar rayuwar dabbobi. Amma amana ita ke jagoranci wajen kiyaye dukkan al'amari na al'umma. Allah ta'ala ya taimake mu, ya mana albarka, ya sa abin da muka faɗa na daidai ya amfane mu. Abin da na kuskure wannan karancin ilimi ne da bincike, da kuma ni ɗalibin ilimi ne, Allah ta'ala ya ɗauki hankalinmu da kansa. Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya. Allah ka jiƙa mahaifanmu, Allah ka gafarta musu, Allah ka sa aljanna ce makomansu. Waɗanda suke da rayuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata musu, ka ba mu ikon kyautata mu'amala da mu da su ya Allah. Allah ta'ala ka jiƙa dukkan al'ummar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya, mu kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon cikawa da imani. Muna addu'a ga jagororin wannan masallaci, limam liman da mataimakansa da ladan da mataimakansa da 'yan kwamiti, duka muna musu don Allah ya saka musu da alkhairi irin wannan aiki da suke wa addinin Allah, da mu da su Allah ya haɗa mu a ladan. Dukkan kuma wanda ya zo wannan masallaci, Allah ta'ala ya mai da gidansa lafiya. Dukkan bukatun muna alkhairi, Allah ka biya mana. Allah ta'ala ka tsare mu daga abin da muke tsoro, kuma ka haɗa mu daga abin da muke kauna. Wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida, Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi. Aikin da yake na addini alkhairi, Allah ka amsa masa. Kusa-kusarsa na rayuwa, Allah ka fahimtar da su ya daina. Allah ka ba shi ikon yin aiki mai kyau har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Akwai iyalinsa da ta riga mu gidan gaske, Allah ya jiganta, Allah ya gafarta mata. Aikin ta na alkhairi, Allah ya sa su bita. Kwarakuranta, Allah ya yafe mata. Akwai Alhaji Baffatun Fure da iyalansa, shi ma ɗaya daga cikin dattawan unguwa, shi ma ya riga mu gidan gaske, Allah ya jikansa. Da shi da iyalinsa, Allah ya gafarta musu. Da dukkan wa'ansu wanda lokaci ba zai ba mu damar kama sunayensu ba, Allah ta'ala a kusa da nesa, mamatanmu Allah ka jikansu, Allah ka gafarta musu. Wannan gari namu Allah ƙara masa albarka, malaman cikinsu Allah ta'ala ka musu jagora, ka tsare su da rayuwarsu da dukiyarsu da imaninsu da mu gaba ɗaya. Shugabanninmu Allah ka yi musu jagora, ka ba su ikon kiyaye amana, ka ba su ikon kiyaye amana, ka hana su yin zalunci karami da babba, ka sa da mu da su mu yi lafiya mu gama lafiya. Allah ta'ala ka shirya da mu da matasanmu, dattawanmu Allah ya ƙara musu lafiya. Dukkan buƙatar mu ta alkhairi, Allah mun miƙo ta gare ka, Allah ka biya mana. Duk abin da ya fi ƙarfin mu, Allah ta'ala ka fi ƙarfin sa. Wannan ƙasa da wannan jiha da garuruwan mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Duk inda ake samun fitintinu, Allah ka lafar da wannan al'amari, Allah ka ba mu dawwamamme tabbataccen zaman lafiya a rayuwar mu. Fa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.